muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shirin hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jiya jama'a shugaban Amurka Donald Trump ya ce shi fa bai madamu ba da binciken yuwar tsige shi da majalisar dokokin Amurka mai rinjayen ƴan demokrat ke yi wanda ya biyo bayan zargin wani mai kurmato wai cewa shi Trump din da wasu manyan jami'an gwamnatinsa sun tursa sama kasar Ukraine ta binciki abokan hamayyarsa don ya amfana a siyasance. Babu abin da ya sha min kai abin da Trump ya gaya ma manema labarai kenan a harabar fadar White House. Ya kara da cewa ba ni da matsala da duk wani ba asin da aka bayar. Kalaman da Trump sun zo ne ƴan sa'o'i bayan da ƴan majalisar demokrat a majalisar dokoki suka saki ƙarin takardu masu kunshe da ba asin da wasu manyan jami'an tsaron kasar biyu suka bayar a jiya wato watan jiya game da shugaban kasar. Halin da ake ciki kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya yi watsi da ikirarin China cewa Amurka da China sun amince su soke wasu daga cikin harajin da suka sa kan kayakin juna a takaddamar cinikayyar da suke yi. Za su so a ɗan soke harajin abinda Trump ya faɗa kenan jiya juma'a yayin da yake magana da manema labarai a harabar fadar White House. Ya ƙara da cewa ban fi amince da komai ba. Kalaman na Trump na nuna da alamar har yanzu akwai sauran jan aiki a tattaunawar da ake yi don kawo ƙarshen takaddamar cinikayya mai tsanani wadda ta yi illa ga tattalin arzikin ƙasashen biyu. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Irin shirye-shiryen da Amurka ke yi na kare albarkatun mai a Syria na harzuka jami'an gwamnatin ƙasar Turkiya. Waɗanda don haka suke zargin Amurka da amfani da ribar da take samu daga man wajen ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci. Tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya shelar shirin ficewar sojojin Amurka daga arewa maso gabashin Syria a watan jiya, aka tura ɗaruruwan sojoji su je su tsare albarkatun man fetur ɗin. Jami'an gwamnatin Amurka sun sha cewa musabbabin hakan shine a kare albarkatun man daga barazanar kungiyar ta'addancin nan ta ISIS. Yakin basasar Libya ya samu wani sabon fagen daga wato dandalin taruka a birnin Washington DC. Yakin wanda aka shafe shekaru 8 ana gwabzawa babu wata alamar shirin tsayi da shi, kuma gwamnatocin da ke fafatawar na zafafa yunkurin su na kamun kafa wajen masu fada aji a Amurka. Wani muhimmin abu a wannan yunkurin kai amma rikicin Libya baki daya shine man da kasar ke samarwa. Ribar ce ke samar da kudin sayan makamai da biyan mayaka da kuma kudin biyan hamshaɗan lauyoyin da ke aikin kamun kafa wajen jami'an gwamnatin Amurka. Ana tura akasarin man ne zuwa yammacin Turai, inda har yanzu man na Libya ke da matukar daraja a kasuwa, a cewar Dr. Colin Hendricks, wani shehin malami a jami'ar Denver. Kotun Kolin India za ta yanke wata muhimmiyar shari'a a yau din nan Asabar kan takaddamar da tafi dadewa da kuma tayar da hankali tsakanin mabiya addinin Hindu da Musulmi kan mallakar wani fili mai fadin eka kusan uku a dan karamin garin nan na Ayodhya wanda ke arewacin kasar, inda wasu mabiya addinin Hindu masu bore suka yi kace-kace da wani masallaci shekaru 25 da suka gabata, al'amarin da ya janyo rikicin addini mafi muni a kasar. a yayin da mabiya addinin na Hindu ke so su gina wani babban haikalin su a wurin inda suka yi imanin nan ne mahaifar wani abin da suke bautawa mai suna Rama su ko musulmi so suke a saki gina masallacin an tsaurara matakan tsaro a gabanin hukuncin da za a zartas din inda yan sanda kimanin 5000 da wasu sojoji na musamman ke sintiri a Ayodhya karamin gari mai kunshi da mutane wajen 55,000 kafar sada zumunta ta Twitter ta dan rufe shafin yanar internet na wata babbar kungiyar yan adawar kasar Iran mai mazauni a Amurka da kuma na wasu magoya bayanta da dan dama saboda zargin saba ma ka'idar kamfanin wanda haka shi ne gaba bayan nan cikin gidajen da
labaran duniyan kenan kuka saurara Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakamin riya amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna
mu barkamu da walhaka barkamu kuma da saki saduwa a cikin wannan shirin na kallabi shirin namu na yau ya samu bakuncin wata matashiya dake maida hankali akan harkokin aikin jarida matashiyar ta ce ganin yadda ake yada labarai ta yanar gizo abin da ya bata sha'awa kenan ta maida hankali akan harkar ga hirar da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ta yi da ita inda da farko ta fara da bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta
Sunana Zainab Abraman mai agogo.
Malama Zainab, abamu labarin ki a takaice.
Labari na dai ni dai haifafiyar Kano ce anguwar Sharada. Nayi primary school ina da secondary school ina duka a garin Kano. Duka da kuma wato makarantar gaba da secondary kenan, dukkan su nayi su a garin Kano.
Ki duba Malama Zainab ga cikin shura a harka ta yaɗa labarin kafar sadarwa. Me yake hankalin ki har kika fara wannan online jarida?
Eh gaskiya abin da ya ja hankalina na fara saboda yadda nake duba wasu jaridu, nake ganin irin abubuwan da suke suna isar da sakonni na fadakarwa, ilmantarwa, wani lokacin har da nishadi. To ni kuma gaskiya a rayuwa ta ina son nishadi.
Kina son nishadi?
Ina son nishadi sosai. Kin san aka ce raidan gingoro?
Raidan gingoro.
Yawwa to hakan ya ja hankalina cewa bari ni ma na soma irin waɗannan abubuwa ko Allah zai sa na je inda sauran suka je saboda ni ina da kishi misali kishi na cewa kaman yanzu ke din nan da kike aiki ko in na ga wasu abubuwa da kika wuce na akai to zan ta dagewa yauwa da ya burge ni dama abubuwa na alheri ai ba za ka je ka dauki abin da ba shi kenan ba ka ce za ka yi irin shi to zan ga cewa na dage ni ma na yi irin wannan abin kila ma na wuce wanda yake yi ko kuma na kai irin matakin da yake to hakan yasa na soma tun a Facebook page dina na kan dan yi rubutu haka ba dai masu yawa ba kawai dai wani lokacin dan layi biyu uku irin haka zan yi to da ƙarshe sai naga ah me zai hana tunda akwai irin su YouTube channel din nan da sarka website da ake yi ni ma na dan dinga isar da sako na a wannan bangaren to shine na soma
ne
daga nan na fara
kuma muna batun shekara nawa
eh ba dade ba gaskiya bai fi shekara daya ba
shekara daya shine har wannan jaridar take ta yi nisa
ito kin san abu idan aka ce kana da interest a kai zaka dage ka ga yanda abun zai ci gaba ko kuma ya bunƙasa saboda haka ni kullum ba dare ba rana kullum ina kokarin in ga cewa wannan jarida tawa ta kai irin wasu manyan jaridu na duniya ma gaba daya
to sunan jaridar naki da turanci kika saka amma kuma abinda content kenan abubuwan da ke tsaka da Hausa me yasa
eh gaskiya farko lokacin da nace bari na fara wannan harkan nace bari in ga na nemi suna daban-daban sai nace bari na ga sunan da zan sa mata wanda zai tasiri akan jaridar sai nace ah to bari in sa mata white blood maybe tai farin jini to gaskiya sai na barshi a white blood din amma kila nan gaba idan jaridar Allah ya sa ta samu karbuwa zamu iya canja mata suna ta dawo ta Hausa eh zuwa yanzu dai gaskiya ban yi tunanin sunan zan canja mata ba amma Allah da nan gaba idan burin da nake nema ya cika zamu iya canja mata wannan suna
to kuma yanzu kina Facebook da wani a Instagram ma sauraro
eh yanzu dai abubuwan da nake yi guda biyu ne da harka website da kuma YouTube Facebook ba mu mai da hankali akan shi sosai ba.
YouTube din ya fara kawuta ne?
Ah, YouTube ba laifi kuma ana shaka ba laifi.
Daga alfanu kenan. To ne irin kalubale aka fuskanta wannan
harka? Eh, gaskiya akwai kalubale saboda shi wannan harka ne gaba ɗaya 247 sai ka kasance online. Full time job ne. Sai ka kasance kullun ga computer nan a gabanka wani lokacin kana aiki idan ka samu matsala ko network ko wasu abubuwa da irin haka gaskiya akan fuskanci wannan matsalolin.
To a takeice wani irin kina zaki wa mata musamman akan ilimi?
Eh gaskiya ina kira ga mata cewa yanzu lokaci ya canja zamani ya zo da ba a san misali mace ta zauna a gida dole komai sai an yi mata ko mijinta yi mata ko iyayenta ko kuma wasu ƴan uwanta lokaci ne da ita ma za ta taimakawa wasu saboda rayuwar ne idan ka zauna ka ga zama kai ake sa ran ma ka taimaka
wannan haka yake a gaida Zainab Abdulrahman to masu sauraro anan zamu dasa aya 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu dauke da wani sabon shirin Yanzu a madadin Baraka Bashir da kuma bakuwar tamu ta yau da Mrs Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Abin da yake faruwa na muta ba tilastawa bane yaudara ce.
Musulunci ya zo da shi ne domin warware case na zinace-zinace kasu yawa cikin society.
Wani addinin yake nufi? Addinin Musulunci malam yanzu ya gama magana akwai hadisi cikin Bukhari da Muslim wanda manzo Allah shi da kansa ya haramta.
Mu yanzu mu ɗan shi amma in muka ga wani wanda ya makale yana muta muna daukan sa a matsayin dan iska. Mu ɗan shi an kanmu.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsakan mai wuya.
Dan Allah ya hada cin namun jakin gida da mutuwa lokaci guda da yawu guda manzo Allah ya ce haramu ne. Kuma suka zama haramu ila yawmin kiyama.
Haka ne to muna godiya akan yadda kuke ci gaba da bin mu yayin da muke ci gaba da kawo muku bayanai daga zaman nan da muka yi na musamman a ofishin mu dake Abuja a Najeriya kwanakin baya. Inda muka hada hancin wakilan kungiyoyin addinai da na cibiyoyi da dama da ma'aikatu domin a tattauna cincin kucin da ke zagaye da kungiyar ɗan shi'a a Najeriya. Jimillar mutane goma suka wakilci sassan nan daban-daban a wurin kuma sun hada da Muhammad Ibrahim Gamawa wanda ya wakilci bangaren Sheikh Zazzaki na ita kungiyar ɗan shi'a wato IMM. Akwai kuma Dr. Hafiz Sa'id na cibiyar Haidar Shi'a Center ta Kano wanda ya ce shi ma ya wakilci wani bangare na kungiyar ne. Sannan akwai Professor Umar Labdu na Izalam da akwai Yahaya Al-Kasim na Tijjaniya akwai kuma Pastor Aminci Abu da ya wakilci Kiristoci Rahma Abdulmajid ita ce ta wakilci mata yayin da Jafar ya wakilci kungiyoyin kafofin watsa labarai ha kuma akwai Dr. Abubakar Umar Kyari mai fashin baki kan harkokin siyasa daga Jami'ar Abuja akwai kuma Rad Ali Waziri masani kan harkokin tsaro akwai kuma jami'in 'yan sanda ASP Sani Baban Inna wanda ya wakilci rundunar 'yan sandan amma ya ce ba ba shi ne ya magana ba don haka bai yi ta ba. To a shirin da ya gabata in kuna biyo da mu kun san cewa mun tsaya ne inda ita Rahama Abdulmajid da ke wakiltar mata din a zaman take bayyana matukar damuwar mata akan wato alaƙar su matan da kuma kungiyar ta Shi'a da zargin da ake na cewa ana tilasta musu su shiga cikin waɗannan al'amura musamman ma batun auren mutuwa. Rama Abdulmajid tace abin da yake da ciwo ma game da wannan al'amari shine hanyoyin da ake bi ana jefa su mata a cikin wannan al'amari. To shine muka tambaye ta akan ko suna da matan da ke kawo musu kwalifi akan yadda ake musu abin da ake zargin cewa ana musu din.
Muna samu abin da yake faruwa na muta ba tilastawa bane, yaudara ce. Ana samun yaudara ne wa mace, babu yanda za a yi a ce mutumin da yake da experience yake da gogewa na duniya ya zo ya sami yana dan shekara 36 ya sami yar shekara 18 yana shekarunta kashi biyu ya zo ya same ta ya yi mata dabaru be a ce a tunda cikin dabarun nan ya yaudare ta ta yadda a ce ba shi da laifi kaman kace wai kana ka ba da kuɗi ne wani ya zo ya damfare ka a harkar banki ko a harkar menene a ce wannan damfarar da ya maka tunda da yadda ka shi kenan ba haka abin yake ba dole ya zama ta cewa ya maka laifi
akan maka la ya kamata ku mai abinda zan ce game da auren muta eh dama abinda nake so in ce game da wannan auren muta kamar yanda temporary marriage da aka sani auren muta za mu ga an ba namiji hakkin ya auri mace sama da daya haka ma ba shi da bambanci da permanent a permanent sai zaman to zai iya auren hudu amma ita mace ba za ta yi auren namiji hudu ba ita wannan bangaren na biyu na'am fikihu ne ba akida bace hukunci ne na fikihu yawa sannan kuma musulunci ya zo da shi ne domin warware case na zinace-zinace kasi yawa cikin society matukar an samu sharuɗa sun cika ba abu ne ta ce barkate ba da kowa zai ce ya yi mutu a titi amma na zo ne a ce da an haɗu sai a ce matta a ciki kamar addini ya zama wasa
ya tsari yake duka nan an yi ta ta kai da lokaci ne aure ne nan da yanzu zuwa wani lokaci ko me ne ba
eh aure ne amma yana da kai da lokaci kuma ba shi da iyaka
kuma me makarantun mafi karanci
ba shi da iyaka yanzu misali wani zai tafi Lagos da shi da wata misali zan baka kuma sun cika sharuɗan su aure tsakanin su yawa za su iya zuwa su auren su tafiye su zai zamanto suna da matsayin miji da mata ba shi da lokaci da za a ce iyakacin shi kaza iyakacin shi awa kaza sorry akwai point
amma na ga ma akwai lokaci don ka mutar da wai ka mai da martini ka abin da zan koma ga malama ina son ji su mai da martini kan
professor Labdo yana magana ba mu yarda da gwamnati ba ko anya babu kunya a cikin wannan al'amari wanda bai yadda da gwamnati ba yana zuwa kotu mun kai gwamnatin Buhari kotu mun kada ita kuma ba a yi da'a ga kotun ba ayyo wannan ba abun kunya bane malamin zai ce ba mai yadda da gwamnati ba malamin mai ya taba cewa ba a zama babu gwamnati koda gwamnatin barawon akwai a nan saboda haka zama ba gwamnati dabbanci ne wauta ne zama ne cikin jungle na hauka saboda ina mamakin jimi ya ce ba mai yadda da gwamnati me yake nufi me yasa muka je kotu kotun wa muka je da muka je nan kotun Kolawole kotunan da muka je Kaduna na wane ne kotun shi a ne ko kuma kotun sarkin kafirai ne muka je saboda haka ni idan mutum yana so mutunta kansa ya faɗi abin da ya san gaskiya ne
kamar shi waje ga mutum na gaba akan kada matsayin ku na shugabanni na magana da shek din yayi na bayyana cewa mutuwar nan halatacce abace an yadda da ita ni kun yadda da ita
alhamdulillah a addini ba wanda yasa ya halatta abu ko ya haramta shi sai Allah ko manzon Allah zaka cin mu alqur'ani da yawa akwai hukuncen da wasu hukunci na share su kaman shan giya aka ce la ta karbu sallatu anta sukara kar ku je da mayan giya ku yi sallah da Allah ya zo gaba ɗaya ayan giya ta zo aka haranta giya gaba ɗaya da cikininkinta da komai na giya to haka kaman wannan hadisin da ake ta maganganu wanda yake su ma hadisin aka ce za a tattauna kansu magana ne mai tsawo na ilimi amma dai a gaskiyar magana shine maganar da malamin ya kawo cewa bayan yakin tabuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da annabi ya hana wannan saboda haka kuma hana mutuwa saboda haka baya yiwa aure yanzu sai ta hanyar aure kamar yanda shari'a musulunci ahlus sunna suka tabbatar kan shari'a musulunci aure ya tabbata sa mutuwa a ce addini ne shine babban laifi saboda kafirci ne saboda haka shi yayi laifi bisa ga aizu na cikin kure
akan maka Allah ya ce an yi
ta mutuwa eh adama ai ina ganin kamar da fakewai su sun san an yadda da mutuwa cikin shi'a kuma kamar yadda Hajiya tace ana yaudara ɗan shekara 36 da yaudari mai 18 abin ya wuce nan.
Amma abin da ke sauke ba a kan da ya ce ya kawo dalilai na nuna cewa an yi da addinin
shi. Wani addinin yake nufi? Addinin musulunci. Malam yanzu ya gama magana, akwai hadisi cikin Bukhari da Muslim wanda manzo Allah shi da kansa ya haramta mutuwa aure ne wanda ake a zamanin jahiliya kafin zuwan musulunci. Da musulunci ya zo, da farko ya kyale ana yin sa kamar yanda ya kyale ana shan giya da farko, daga baya ya haramta. Ya kyale ana yin mutuwa, amma wani lokaci wajen ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yakin Tabuka. Manzo Allah ya hada cin naman jakin gida da mutuwa lokaci guda da yawu guda, manzo Allah ya ce haramun ne, kuma suka zama haramun ila yawmi kiyamati. Amma su ƴan Shi'a suna nuna cewa auren mutuwa wata ibada ce babba wacce ake samun lada mai gwaɓi. Ina da littafi guda na yanzu in za insha Allah wasu daga cikin ku za su fita da shi, inda na tsamo ruwayoyin su daga cikin littattafan malaman su, inda wata ruwaya tana cewa wanda ya mutu sau daya yana da daraja Hassan, wanda ya mutu sau biyu yana da daraja Husaini aljanna, wanda ya mutu sau uku yana da daraja Ali ibn Abi Talib aljanna, wanda ya mutu sau hudu zai goga kafada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna. Sannan kuma ni ya yadda da wannan mutuwa, ya kuma ya ce har da shekara 10 ma ana iya yi. Yana nan a cikin littafin sa da ya rubuta da hannun sa.
Zan baku don zamu shiga harkar siyasa, zan taba sauran mutane da ke bari ya zama
tukuna. Duk wannan littafa da kake faɗa ba su da tushe. Batun Imam Khomeini ya faɗi abin nan, wannan mun san karshen ta, ko ka ce wata wani littafi hukumatul islamiyya, wanda ko ba haka bane. Wannan babu wani dan adam da zai abu ya samu ladan Hassan ko Husaini, balle kuma Imam Ali. In ana da rafud da uwa take, babu wannan. Kuma mu yanzu mu ƴan Shi'a, amma in muka ga wani wanda ya makale yana muta, muna daukan sa a matsayin dan iska. Mu ƴan Shi'a kanmu, kar ka dauka cewa muna wani abu ne. Duk wanda muka ga gwanin mutane a wajen mu, muna gudun sa, dan iska muke daukan sa. Ba shi bane gaban mu ba, yanda kuke tallata. Let's for us, ni sau ɗaya a matsayina na almajiri alzakzaki, sau ɗaya na taba jiya ambacin muta da sunan ta ro matsayin muta. Ku kuke yada ta muta wani ko auren kansa wajibi ne?
Thank you.
Just one point ba kasafe nake son shiga ba san da ya shafi fikihu ba. Mutu'a a wajena karamin case ne, saboda fikihu ne. Ni san ban san ma filin nan za a bude magana. Yawa, mutu'a wato a musulunci yana da wani abu. Dukkanin musulmi sun yi ittifaki, ba mai sabani cewa Allah da manzansa sun halatta mutu'a. Dukkanin musulmi sun yi ittifaki cewa Umar bin Khattab shi haramta mutu'a.
Yayi, to za mu shiga abubuwan da suka shafi Shi'a da kuma harkokin gwamnati da hukuma da siyasa sauransu. Dr. Kyari, zan zo wurinka. Ɗaya daga cikin abubuwan, kun san hukuma ta haramta IMN. So ina son a fuskan zaman lafiya da siyasa da zaman jama'a, me ra'ayinku, ya kuke ganin wannan hanin tun an bar wasu kungiyoyi na addini, amma ita an haramta ta, ya kuke kallon abu?
A jama'a, assalamu alaikum. Wato, wannan haramtawa wani batu ne mai tsarkakiya kwarai da gaske. Mutane da dama suna ja a kai, musamman waɗanda suke ganin
ciki.
To gaskiya bai da shi ba, saboda ina ga idan aka yi tafiya ta nisa, wannan haramcin zai zama bai da wani amfani. Na faɗa haka ne kuma saboda abu ne mai wuya ka ce ka haramta aƙida, duk da yake su ƴan Shi'a sun ce su kungiya ne. To amma to idan kuma Shi'a aƙida ne, aƙida wani ra'ayi ne wanda haramta shi, maimakon a ce ya alfanu, me ya kawo za su koma ƙarƙashin ƙasa ne su ci gaba da abubuwan da suke yi. To saboda haka ni ina ga kamar akwai gurguwa shawara da gwamnati wurin haramta Shi'a ko kuma a kungiyar IMN. Gwagwarmaya da ake tsakanin kungiyar IMN da gwamnati abu ne da ya fara tun ƙarshen shekarun 1970.
Jafar Birni, gurin da kai ke wakiltar kafofin watsa labarai a wannan tattaunawa da muke, daga cikin abubuwan da ka ji da kaman tabo ba ta musamman shi, ka fara daga kan batun hannun da aka yi musu, ya ta fannin kafofin watsa labarai kuke kallon wannan abu?
Tuma da latuwa gashi kuma malamai, tuma Allah ya kaimu mako mai zuwa daga amsar da shi Jafar zai bamu ne, za mu tura daga nan. Muna da godiya ga dukkan wanda suka samu halartar wannan zama din a nan ofishin sashen Hausa na Amurka da ke birnin Abuja. da kuma musamman su ma'aikatan namu da suka hada da Nasira da Malakaya da ya gayyato jama'a da kuma Benjamin Gawan da ya dauki hotuna da sautin wannan zaman da aka yi. A madadin dukkan su ne Ali Mustafa Sakuta a Washington DC. Mun ba ku lafiya.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya
bai inda Allah bai mara kudi ana takdo lamdo an ko ta gida wan an ko ta gida wuro ta gida ki kofa Allah ban tu darja din lado Yeah.
haberde estam haberde jangan kumbara nobody wadu halade wala mo anda olembe sanga kwambule melembe olembe sanga kwa